Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 18 ga watan Janairun shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
Inda a makon da ya gabata mun faro magana akan yadda matasa ke yada duk labaran da suka ci karo da shi a yanar gizo. Muka kuma ce za mu ci gaba a wannan makon.
To sawun giwa ne ya take na rakumi a yau din. Sai mako na sama insha Allah za mu ci gaba. Domin kuwa labari ya gama gari bisa zancen cewa kungiyoyi masu zaman kansu ba sa ayyuka kamar yadda ya kamata su yi ga ƴan gudun hijira, kamar yadda gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya zarga. Shin haka abin yake ga ƴan gudun hijirar?
Suna kawuwa amma kusan in ce dan sun zo abun ba isar ga musoran mutanen ciki din. To abinda tunani ya ban wani lokacin sukan iya zuwa ba za su tantabi inda soran mu mutanen inda muke ba, sai zo su fada manyan camps din kai inda su kuma dan suka tashi na kusa da su suke nema.
Ai mun ko labari ma bamu taba ji ba fi sabilillahi, amma mutane kaman wayannan mutanen wanda masu tallafin muna ji dai a cikin gari ana yi, muna jin labari ana ce su bokiti ne, su prabulu ne, su turamin zani ta burmai, muna jin labaran haka din, amma anan cikin kam wannan mu bamu samu ba fi sabilillahi.
Haka zalika za mu karamto amsar tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To yanzu bari mu fara daga kadan daga cikin sakonnin da kuka aiko na amsar da kuka ba mu a tambayar mu ta Facebook da Twitter, inda muka tambaye ku cewa bisa zargin da gwamnatin jihar Borno Kashim Shatima yayi ga kungiyoyi masu zaman kansu wato NGOs a turance na cewa sun gaza a ayyukan da ya kamata su yi na taimakawa ƴan gudun hijira, shin a ganin ku wace rawa waɗannan kungiyoyi ke takawa a yankin arewa maso gabashin Najeriya? Ga wasu amsoshin ku.
Sakon farko daga Umar Tijani Yusufari yace ko shakka babu taimakon da wasu kungiyoyi masu zaman kansu na ƴan gudun hijira ke yi a yankin arewa maso gabas yafi a misalta abubuwan da suke yi. Misali irin su World Food Program, mun ga kokarin su, muna yaba musu matuka.
Sai baban gida Aliyu Rijau yace to zargin da gwamnatin jihar Borno wato Kashim Shatima ke yi wa kungiyoyi na NGO cewa suna ci da ceto akwai kamshin gaskiya, domin wasu da dama marasa imani waɗanda ba su tunawa da Yawmul Tubul Isra'i suna amfani da irin wannan halin da ƴan gudun hijira ke ciki suna kwasar ganima ta hanyar kokawa gwamnati da sunan buƙatu ƴan gudun hijira. Bayan taimakon ya zo a hannayensu sai a karkatar da wannan taimako zuwa gidajensu, amma su ji tsoron mai duka don su ma ba su fi ƙarfin su kasance a cikin irin wannan halin ba.
Sai Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa yace salamu yau da gobe. Hausawa kan cewa mai daki shi ya san inda yake masa yoyo. A gani na kalaman Kashim Shatima akwai kamshin gaskiya a ciki. Fatan mu dai komai mutum zai yi ya zanka tuna da Allah, idan hairan hairan, idan kuma sharran sharran.
Sai baba ganna Alhaji Isa da Masak yace tabbas sai da gobe kungiyoyi masu zaman kansu wato NGOs gaskiya suna kokari matuka, sai dai kash wajen bada katunan su kafin ka samu taimakon su shine wahalar, don haka da fatan nan gaba za su magance wannan matsalar.
Sai Shehu Adamu Rijau yace hakika wannan zargi da Kashim Shatima yi wa NGO na ci da ceto za mu iya cewa akwai kamshin gaskiya, domin ruwa ba su tsami banza, kuma mai daki shi ya san inda ke masa yoyo. To idan ma banda raunin imani irin na mutum, kai da ya kamata ka taimaka kamar yadda kake ikirarin yi, kuma kai ne ka bige da cuta. Gaskiya dai da tausayi da imani sun karanci a zakatan al'umma a wannan lokaci.
Sai kamarar Saifullahi Idris Jikamshi yace yau da gobe mai daki dai shi yasa inda yake zuba. Yau da gobe ai dole mu yarda da maganar gwamnan Kashim Shatima gani yadda shine ke zaron da waɗannan hukumomi kuma shi yasa gudunmuwar da suke bada ko kuma aka san haka.
Sai Suleiman Usman yace hakikanin gaskiya kungiyoyin agaji suna iyakan kokarin su a matsayina na mazaunin Maiduguri. Mun san duk abin da ke faruwa wallahi ɗan siyasa suke kawo kowace irin matsalan da ake samu.
Sai Nasir Kainuwa Hadeji Albani yace kungiyoyi masu zaman kansu tabbas suna kokari. Matsalar su yaya tune yayi musu yawa wanda hakan har ya fusata gwamnatin Kashim din yin kalamai masu zafi akan su. Ya kamata kungiyoyin su rike rurutu abu shi kuma gwamnatin ya kamata ya sani shi shugaba ne. Dole ya rika hakuri da yanayin martani a yanayin bacin rai.
Nasir Bello Gusau yace yau da gobe a gaskiya ni a nawara a yin zargin da gwamnatin jihar Borno yayi akan kungiyoyi masu zaman kansu wato NGO san ba shi da tushe ballantana makama gani irin fadi tashin da suke yi da ƴan gudun hijira wajen samar musu da tallafi da abubuwan more rayuwa.
Sai Yusuf Abubakar yace ko su yi ci da ceto ko su yi aiki da gaskiya kansu kowa yayi ya gama Allah yana nan kuma kiyama gaskiya ce.
Sai mutawakkil Gambadoko yace yau da gobe a zahirin gaskiya wasu daga cikin ire-iren waɗannan kungiyoyin suna ba da gagarumar gudunmuwa wajen ganin rayuwar ƴan gudun hijirar ta gyaru. Sai dai kash a hannun guda akwai wasu bara gurbin kungiyoyin da suke fakewa da guzuma suna harbin karsana. Su ne waɗanda suke fakewa da da'awar isar da kayayyakin jin kai ga ƴan gudun hijira amma kuma suna karkatar da akalar kayayyakin da ake baiwa ƴan gudun hijira zuwa haramtacciyar hanya.
Sai Adamu Musa Faga yace salam yau da gobe gaskiya muka mun yaba da taimakon da NGO suke wa ƴan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ya rutsa da su dan ba ma wanda suka sani ba har waɗanda suke kauyuka suna amfana da agajin nasu.
To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @Hafiz Balarabe yace ba wani taimakon da kungiyoyi suke yi wa ƴan gudun hijira sai dai ci da ceto kawai. Maganar gwamnatin jihar Borno gaskiya ce.
Sai Achaza Ibrahim yace dama ai an jima ana neman kuɗi da rikicin Boko Haram kawai sai dai Allah ya kawo mana sauki.
Sai @Iro_Kekura yace ahab yau da gobe suna taimakon kansu kafin su kai wa ƴan gudun hijira ne kawai.
Sai daga ƙarshe @Alhaji Forever yace zato dai zunubi ne koda ya kasance gaskiya Allah dai ya kyauta.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Lalle kan anyi sakonni kala
kowa da nashi
musamman kin ga kamar dazukin fara magana akan wani dan magana na cibiyar bincike a majalisar United UNICEF ta majalisar
ɗin
su sun ba da tallafi ga yara din nan
yanda suke cewa wai sun musanta zargin da ake ce musu wai kuma suna cikin wanda suka karkatar da menene kudaden da ya kamata dukiyar da ya kamata ya je wurin to sun ce sun ga abubuwan da suka yi sun ma fidda wani rahoto ga abubuwan da suka yi
rahoton da suka fidda Maryam sun ce sun sai irin motoci masu silke kenan irin silken yaki na wato mai maganin koda bullet ne aka harba ba zai same su ba
eh dama wai ya musu zargin cewa sun siya sun amfani sun siya da irin motocin nan to suna da tsada
ko su kuma UNICEF sun ce ai sun siya ne saboda su kare kansu sannan akwai magana cewa ai ayyukan faruwa din akan boye zafin ko kuma barnar da ta tsawon barnar ko fadin barnar da take wurin wanda hakan yake buge musu guyar wurin misali kila sakin kuɗin ma da ya kamata a aikin da ya kamata a yi to kin san dama kowa aka zarga dole zai kare kansa
hakan
ne makamancin haka yi.
Yanzu wakilin Haruna Dauda Biyu ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe game da lamarin ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu ga ƴan gudun hijira.
Yanzu na tare da wasu malamai a nan ɗaya daga cikin sansanin ƴan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri. Malam kabar kai daga wata ƙaramar hukuma ka fito ne?
Eh to daga ƙaramar hukumar Mangwano na fito.
Ke fa Hajiya daga wata ƙaramar hukuma?
Ƙaramar hukumar Gantse.
Ga wata na gaba kuma fa?
Hukumar Gantse ne.
Jama Gantse ko?
Eh Gantse ne.
Na'am, to ina muku baraba da zuwa. Yawwa to malam zan fito ma da kai da ka fito da ƙaramar hukumar Mangwano. Kamar akwai wannan batu da ake yi na cewa ana kawo tallafi musamman kungiyoyi masu zaman kansu cikin irin waɗannan sansanin ƴan gudun hijira kamar kun shaida?
Eh to zan yi ce ma suna kawowa amma kusan in ce dan sun zo abun ba isar ga musoran mutanen ciki din to abinda tunani ban wani lokacin sukan iya zuwa ba za su tantabi inda soran mu mutanen inda muke ba sai su zo su fada manyan camps din ta yanda su kuma dan suka tashi na kusa da su suke nema.
Aja kamar kefa kinji wannan tambayar da nayi masa game da batun kawo tallafi da kungiyoyi masu zaman kansu musamman ma na kasashen Turai kuna samun irin waɗannan tallafi?
Kai mun ko labari ma ba mu taba ji ba fi sabilillahi amma mutane kaman wayannan mutanen wanda masu tallafin muna ji dai a cikin gari ana yi muna jin labari ana ce su bokiti ne su furabulu ne su turamin zane taburmai muna jin labaran haka din amma anan cikin kamo nan mu bamu samu ba fi sabilillahi bamu gani ba
to ajiya ke kamar kin taba shaida wannan cewa ana kawo tallafi kuma kin taba samu
a bamu taba samu ba ko bamu taba gani ba kuma an sun kawo ba sa ba mu sai su nema kusa wanda kusa da su din sai kamar su sace sai meeting me kam na ma sai su yi su da ta kira suna bayarwa amma mun kan bamu samu kusa daya ba kuma bamu gani ba
tsoron ki zai kabar akwai ma korafi da ita gwamnatin jihar Borno ta yi na cewa waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu sukan zo su taimaka kansu ne kawai ba ku waɗanda wannan iftila'i ya shafa ba kamar da kake ganin wannan furuci da gwamnati yayin
eh to ina ga maganar da shi yayi daidai domin kuwa idan ka shigo cikin gari zaka ga ana ribiya mata da maza a tare suna ribiya gurup sai ka rasa ma kusan wayene kungiyoyi ne suke ribiya a nan wajen in baka kula ka gane irin su tambarin su ko kuma logon su ba to mu da muke nan a kebe din a gaskiya taimako mafi karfin da muka sani shine yan sema da nema eh wanda suke kawo mana tallafin su a wata kenan iyani abin da na sani kenan
aji akwai gwamnati ya magana cewa da kungiyoyi masu rajista wanda ke zaman kansu kusan fiye da 120 a wannan jaha akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan kungiyoyi da suka zo gare ku da sunan cewa za su karbi sunayen ku don taimako
a'a babu mu dai alayen da muka sani yanda wannan bawan Allah ya faɗa yanda ƴan sima da ƴan nima wanda suke kawo mana a wata da ake bamu wannan ma ba isasshen abinci ake bamu ba dan mutum kaman wanda yake da yara biyu to shinkafa kwano biyu da rabi me zai yi wa mutum a wata ba gawayi zaka siya mutum ba mai ma kofi na shan ruwan nan guda daya ake ba mutum a wata kaga a hakan kuma ba za su barka ka je kai sana'a wani fita da fici ka je kai a ciki ba za a yadda ba sai kaga an kana fita din a ce ba kada kati ba kada abun nan sana'a ko in kana zuwa kana siya kana kawo anan rashin kudi baya tafiya sana'ar idan mun zo ana yi ma ka gani mu ba mu sani ba
hajiya kamar akwai dawo garin da gare ki akwai wasu kungiyoyi da suka tabo suka dauki sunayen ku haka
ba su taba ba su ni kuma Hausan na dai ko kun fada Kanuri ne
ba dan da wasan babu damuwa
to ba sa zuwa kuma ba mu gansu ba kuma dai abinda suke kawo mana dai kam gaskiya kamar yanda yar wata ta fada wannan in nema da sema din abinda suke kawo mana din ma ba zai ishe mu ba mai yara fudu su bayar abu biski karamin buhu hakan nan kuma wani shinkafa kwana uku ba mu da gawayi ba mu da kudin da za mu siya iyaka abinda ake bamu wannan ma shi za mu fitar mu siya gawayi da mai da sauran kayan miya ba mu da komai muna shan wahala
akwai batun kiwon lafiya da suke cewa suna samarwa a cikin wannan sassan yan gurin hijira da kuke da shi hakan na Bakasi akwai wani wuri da za a ce waɗannan mutane sun tanadar don ba ku kiwon lafiya magunguna da sauransu
a sai dai masu folio wannan ne wanda suke sawa yara mu folio da su allura wannan ba haka ba kan ba mu ga komai ba asibitin nasu ma ba magani
babu kamar asibitin shan magani a wannan
akwai amma ba magunguna masu kyau in dai cutan mutum ya kama shi in ba waje ba kam a cikin nan ba magani mai kyau
to wallahi bari mu dawo gare ka batun wannan kamar watan ka nawa ne a cikin ko kuma shekaran ka nawa wannan sassani
eh to ina neman shekara biyu yanzu a ciki
banda waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu da kuma ita kamar da kai ambaci sema da nema suke taimaka muku akwai wasu mutane haka masu da za su shigo kuma a tajiraka su taimakawa musamman irin ku da kuke gurin hijira haka nan
a yanzu dai kan ban gani ba dan akwai kungiyar da ta zo kwanan baya ƴan jama'atul islam su sun zo da dan taimakon su na kayayyaki ne na sa haka ko ba gaskiya ba to batun ƴan kungiyar can kuma su akwai lokacin da suka zo ƴan IOM ko sun zo mun yi register za su je su dawo su mai da mana wayannan katin zuwa ga plastic card to ba su zo ba
kun yi register amma ba su zo sun saka ce maka kwani ba
bayan wannan kuma
wani irin register sun dauki sunayen ku ne kwani
sunaye ne suka dauka da fotuna mun yi thumb print haka da sauransu akan za su zo su bada tallafin su to har yau ba mu ji ya abun yake ba na biyu kuma akwai fotunan da an zo an yi na taimako daga mai ce 17,500 da sauransu to maganar gaskiya a cikin mu mutanen da aka samu din ba zai wuce mutane 200 ba in ya kai to daga ciki idan kai la'akari zaka ga kusan mutanen waje ma sun zo sun mora babban mu da muke ciki ba mu samu mun gaya abun yake ba
haja ku da kuke zama nan kamar ke da na ganki a cikin wannan sassan yan gudun hijira kina tare da yayanki ne a nan ko kuma ke kadai ne
ina da yarinya guda daya da mai gidana muke zaune a nan kuma da yaro na da aure shi ma ni yanzu
aka zama na wannan nayi shekara 2 kusa har da wata 7 haka.
To Hajiya, bari da haka yake, kamar akwai wannan ke ma daga Ganze yake ka zo ba, banda batun alluran polio, suna kirarin cewa sukan bada abinci musamman kungiyoyi masu zaman kansu da wasu kudade hakan nan. Ke ya taba shafan ki ko kuma na kusa da ke?
Ban taba gane ba, kuma ban taba ji ba ma cikin nan ka. Basu kama na ba, basu kama na komai ba.
Na kusa da ke fa?
Ah, na kusa da ne ma bata samu ba, kuma basu samu ba.
Kina da ayyanki anan ko kuma da?
Ina da yara na.
Sunawa?
Su hudu.
To mai gida ganin cewa ka fito daga garin Mangunu, kaman iyalinka ba?
Bayan na bar su ne suka dawo dama. Ina zuwa da kwana 2 zuwa 3 suka dawo.
Sunawa ne anan a gaban ka?
Eh, to yanzu a gaban na sunanan su wajen shida.
Bari na sake dawo gare ki na Ganzai. Kamar yanayin yadda ake raba muku abinci ne daga su kungiyoyi masu zaman kansu na Sema da kuma Nema.
Gaskiya ni dai kam ina da yara hudu, wannan jiya ajiyan nan suka raba mana biski karamin buhu da kuma rebe suka ba mu, kuma alhali hakan nan ba zai kai mu sati 2 ba ma zai kare.
Kamar su ya suke raba wannan abinci ga gida gida ne ko kuma ga mutum kowane mutum ɗaya za a ba shi buhu ko kuma za a ba ku bisa yawan gidan?
Mu mutane 2 suka hada mu karamin buhu guda 3, kuma mu muna da yara hudu da mu da kanmu karamin buhu guda 3 sai muka raba su 2, kuma wajen Sema ne suke ba mu.
To me gida idan aka ce ka yi kira ga gwamnati ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu da suke ba da wannan tallafi ga musamman ku da waɗannan iftila'i ya shafa, kamar me zaka ce musu ganin cewa kun koka wanda abin bai taba isa gare ku ba?
Kiran da zan musu idan suka dawo da hankalin nasu ta wajen namu, in sun zo kar su tsaya daga kan manyan cikin camp din su nemi sauran jama'a din ta inda kowa zai samu yayi benefitin abubuwan da suka zo da tallafin, da kuma shi gwamna da kansa mun san yana iya gurgurdonsa, don na san cewa mutum ba zai iya biya gama ma biya bukatun ka ba sai Allah. Amma zan iya ce alhamdulillah, tunda mutum ne dan adam kamar mu, kowane wata yakan iya kawo abin da yake kawo din, amma sauran yan kungiyoyin nan muna so su dawo da hankalinsu in ma zai yi din, kaga mutum ba zai ki taimako ma, amma duk abin da ya same ka sai ka gode wa Allah. Da kuma batun magunguna din, zaka ga ana zuwa da magungunan sometimes ma'aikatan gurin suna using internet din su, saboda kuna layi zaka ga an ji ana jefo wani daga waje ka zo da yaro injiri wanda ya kamata a bashi syrup, sai ka ga an bada tablet wanda su suke so syrup suke ba wayancan, su ma ya kamata dan sa ido a taka wajen nasu din. Gwamna da kansa shi ba anan yake ba, abinda aka kai masa shi zai ji. To amma ya kamata ya dan zuba wayanda za su dan samu na ido a wajen dan mu ji dadin abinda shi yake turowa ko kuma abinda ya kamata zai same mu.
Aja, kabar menene damuwan ku ne a cikin wannan camp da yanzu hawa kuke zo ne na Bakasi?
Damuwan mu na Bakasi wannan yanzu kwanan nan ga da muna da ruwa, amma yanzu ana mana sola yanzu mun yi sa nan da kwana 2 za hada. Muna roƙon gwamna da abinci isheshe wanda zai ishe mu, da kuma tallafin abin da za mu sa. Yanzu sutrori ma ya gaje mana yanzu haka. Yanzu mutumin da yayi gudun hijira a gidanci bai dauki ko cokali ba, yazo yayi wata shekara 2 da watanni a cikin nan, ba sutura zai yu? Haka ba zai yu ba. Amma muna roƙon shi ya taimaka mana da sutrori, kuma batun magani da wannan bawan Allah ya faɗa. Haka take, idan mutum ko rashin lafiya wani iri ya kai za a bashi paracetamol kawai, ba za a ƙara mai komai ba. Kowane irin rashin lafiya kai, idan kana kwance ne za a tura ka babban asibiti, kuma drip kadai za a sa maka, ba za su bada kowane irin magani ba masu tallafin da suke yi ma.
Ya batun karatun yayan
ku? Eh, to yayan mu kam alhamdulillah ana ba su uniform, ana ba su jakankuna na karatu din, malaman suna taimakawa. Ko da yake wayanda an kawo abubuwan da aka kawo ba yara din, wayansu suna siyarwa takalmi, hijabi, riga, wando, jaka, duk an ba su yara mu mata kam. Amma yara mu maza kam ba su da komai, haka suke tafiya da fasalan na gida.
Banda gare ka malamin Mangulo, akwai batun ilimi wanda kusan shine man za a ci aka sa a gaba, kamar ana tallafa muku wajen koyar da yaran ku, kuma idan ana tallafa zuwa suke koyar da yaran naku?
Eh, to a gaskiya muna samun taimako ta fannin ilimi din, don kuwa akwai yaran da zan yi ce a can din ba su fahimci abubuwa da yawa ba, wanda sun zo sun fahimta anan din. A gaskiya kam uniform, takalma suna bada taimako, da yamma suna bada irin su ball da sauransu don su dan jawo hankalin yara. To amma kamar yadda ta faɗa din nan, akwai abubuwan da za a kawo wanda ya kamata a ba a na ciki, idan sauran suka bi a nan wajen securities ba sa bari su fita da shi, su ma suna kokari fi sabilillah ba sa bari na waje ya fita da wayannan kayan, sai dai shi guard commandan bayanan securities suna kokari.
Wannan batu dai ya jima ana maganan rashin abinci, rashin kiwon lafiya da sauransu, kamar batun ilimi fa za a ce kuna samu yadda ya kamata ne?
Ah, ilimi kam alhamdulillah yara mu suke zuwa kamar yadda yar wata ta faɗa, wannan yan matan mu din kam sun samu kaya, amma na mazan kam ba su da uniform, ba su da su takardu da su takalma, duk ba su da shi, amma dai karatu kam alhamdulillah.
wani iri ne karatu na Muhammadiya ko na Boko?
Akwai Muhammadiya, akwai Boko, duka a cike.
Da ƙarshe, kamar wani kira zaki wa gwamnati da kungiyoyi game da irin halin da kuke ciki yanzu haka sansanin gurin hijira na Bakassi?
A godiyan dai kam alhamdulillah, mun gode a gwamnati, amma har yanzu ya sa mana hannu a cikin da muke halin da muke ciki wannan, wallahi muna cikin damuwa. Mun roke shi yayi mana taimako daidai karfin shi, kuma mun gode mishi.
Abinda muke taimako a gurin gwamnati, ya taimaka mana da jari, ya taimaka mana da magunguna na asibiti, amma alhamdulillah idance batun ilimi kam da na Boko da na Muhammadiya duk akwai.
Da ƙarshe malamin Mangulo, kaman menene buƙatun ku ne ga gwamnati da kuma ita su kungiyoyi masu zaman kansu da suke kirarin cewa suna tallafa muku kuma ba isa gare ku?
Eh to, abubuwan da muke nema dai mun san bayyu a gama biya mana buƙatun mu duka, amma idan zai yi a kara taimaka mana kamar yadda suke ba mu abinci din nan, su gawaye ne ko kuma itace, ko da dan magin nan da suke bayarwa ma ya kamata su dan kara akai har yanzu, ba wai muryana bane gaskiya. Alhamdulillah, akwai abin da zaka ga gidan kuma ba zaka samu ba, balle tanan a ce mutun ya zo yana taimakon ka a yau. Mu mun gode musu, ba muryana ba fi sabilillah. Yan kungiyan kuma idan suka zo ya kamata su nemi shawara daga wajen sauran mutanen ciki din, ba wai su sai akan manyan kawai ba, su nemi izinin sauran mutane cewa abubuwa kaza yana samun ku ne kar su sai akan manyan cikin camps din, dan ana cutar mu manyan su na ciki a gaskiya. Waje ba zai sani ba sai mu kuma idan muka tashi maganan sai kaga fasaran ta zo daban. Eh, shi yasa wani lokacin kana da abin da zaka bayyana, kana shakkun abin da zai biyo baya.
Nagode muku malamai da wannan dama da kuka bani, kuka kuma bayyana mun irin matsalolin da kuke fuskanta, da fatan Allah zai sa waɗanda wannan abin ya shafa za su ji kuma magance muku.
Farfesa Khalifa Dikwa ya tattauna da Usman. Shin haka wannan magana take da gwamnan Borno soki lamarin kungiyoyin da ke aiki akan tallafawa ƴan gudun hijira?
Ai, da farko zan iya cewa gwamnan Borno ya san abubuwan da suke faruwa, domin ana kawo masa bayanai na sirri da na kuma daga bakin mutanen da abun ya shafe su kai tsaye. Zargin da yayi, ya zargi wasu kungiyoyi ne, ba dukkan su bane. Kuma kungiyoyin irin na duniya din nan, yawanci idan za a yi la'akari da abubuwan da suke yi a wasu kasashe, suna yi domin taimaka kai tsaye dari bisa dari. Kuma idan suka zo kasashen namu kamar na Afrika da kasashen Asiya, kamar kasashen Larabawa da sauransu, yawanci suna shigowa da biyu. Biyu shi ne ɗayan da suna taimakawa za ka gani, domin kudajensu ne kuma suna shigowa da shi, babu yadda za a aikace su ka nuna musu yadda za su yi aiki. Amma kuma a cikin aiki suna taimaka zahiri, za a yada shi a kafofin duniya tu sani. Sannan kuma akwai huldansu kai tsaye da wanda suke ba su kudade ta kasashe da sauransu. Duk inda aka je aka ta samu ko shugabanni na ruko ko masu kula da mutanensu, an yi fatattake su ko kuma an yi amfani da tayar da kayar baya a cikin gida, a canza su kuma a dora wani da ba shi da zurfin abubuwan da suke faru a bayan fage, kamar aka yi shi a Turkiya a zamanin Mustafa Ataturk, sannan kuma an yi da Misra, an yi kuma da Andalusia wanda Spain ne yanzu, sannan kuma an yi yanzu ana kan yi akan Sham, wato Syria da so wani bangare na Iraq. A zahiri Borno din ma ga abunda aka shigo da akidar da aka shigo, wata akida aka yi amfani da samarin namu wanda gaskiya a lokacin ba su san haka yake faruwa ba, an ba su tallafi sun je sun yi karatu a kasashen musulmi, an shigo musu da ra'ayi na zafi babu sassauci. So su tun da kuruciya da kai yana haki, suna dawa kasashen namu su faɗi waɗannan abubuwa, kuma suna gayya, suna sukan lamirin gwamnati. Sai ka ga cewa talakawa wanda suka zanje talauci ya katutu da sauransu sun fi jin malaman da suka fi suka lamirin gwamnati. To ake ja hankalinsu, sannan kuma ya kasance ana kirkiro musu yadda za su yi nan gaba, za su yi fito da gwamnati, ba a kasar Najeriya kawai ya faru ba. Kuma ina so gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su kafa yadda aka kafa su a wasu kasashe, yadda za su tantance harkokin kungiyoyin waje yadda za su yi shi.
Shin wa'annan NGO din shin suna ci da ceto ne ko koyaya?
gaskiya suna sawalawa kuma ba za ka san ta ishe suka suke samu kudade suna kama hotel hotel din gaba da duk wanda yake da kungiyoyin da suke son su taimaka su zo ba su da karfi su zo na masu sarka inda za su garda kansu saboda haka dole ne suko ba za su nuna maka inda suka samu kudade kuma ko nawa suke biya menene manufofin nasu kuma za ka ga cewa a cikin tafiya kuma wanda ake daukan su aiki ba mutanen da suka san al'ada ta wajen ba kuma ba wanda ba wanda musulmi bane ake dauka daga waje ake shigo da su menene manufofin ne yasa ba za a dauka mutane daga cikin mutanen da abu ya shafa kai tsaye wannan idan za a yi la'akari da wadannan take-take za ka ga cewa ina dalili da ba za a hada da gwamnati na ta jiha ba ba za a yi hada da mutanen da suke kasa wanda aka same su sun san lungunan sako-sako da sauransu ina dalilin da za a shigo da mutanen da ba su san al'adan ba ba su san harshen wajen ba kuma suna shigowa da alama sai su ba ta tarbiyya inda ake shin wahala cin abinci guda ɗaya babu amma kuma suna da kudade da yawa kuma su kashe kasan kuma su sa a cikin yau da gobe yara ina iya shigowa su zo kusa da su su yaudare su da abubuwan da suke hannunsu saboda haka ina son fada cewa ba ko ina a Najeriya an in duk an sha wahala ya kamata a nuna ma mutanen tausayi kudaden da suke da shi ya kamata su tallafa ma al'umma ba wai su nuna gadara wajen kame gidajen nan duk manya-manyan nan a hotel din gaba da su suka karbe saboda haka yanzu a Maiduguri a cike yake da kungiyoyin nan kowa ya kama hanya har do lokacin da kana son ka je Maiduguri daga tasha misali a Kaduna da Kano da sauransu wani lokaci in ba ka yi booking da daddare ba za ka sawa mota da safe ka je ba yarda Maiduguri ta samu lafiya sannan kuma babu tashi hankali da taimakon sojojin namu da sauran jami'an tsaro da har civilian GTF din alhamdulillah muka samu amma kuma ba ma so a yi kiso da korkata ita abinda muke ja hankali akan cewa dole ne akwai inda za a yi musu register kuma a samu mutanen da suke da sirri a gwamnati ta tarayya ko ta jiha su hada wanda za su sa ido a kai ba dole sai an san su ba suna ciki amma kuma su yi take-taken nasu abinda bai yi daidai ba su kai rahoto ga jami'an tsaro su kai ga gwamnati ta jiha.
To mun gode sosai Khalifu Diko da ka samu magana da mu a cikin shirin yau da gobe na wannan rana.
Masha Allah.
To ga fa magana dalla-dalla daga sansanin yan gudun hijira mun ji wanda abun ya shafa kenan kai tsaye mun ji daga bakin masu fashin bakin al'amuran yau da kullun wanda kuma suka san ina ne Borno ina ne gabas ta arewa maso gabashin Najeriya wato shi Professor Khalifu Diko muna godiya sosai sarkin malamai so yayi wata magana na yadda gwamna da yayi wannan zargin na cewa ba sa yin abin da ya kamata wayannan kungiyoyi kin ga a cikin hirar da muka yi da yan gudun hijira idan za mu mata na tafashin bakin zaki ga cewa sun nuna cewa fa akwai fakanshin gaskiya tunda su ne abin nan ya shafa domin sun nuna gaba ɗaya da magana sun ce akwai taimakon ana musu baba a musu ba amma wanda suke samu daga bangaren sema da nema wato irin yan kungiyoyin ba da tallafin gaggawa na gwamnati shi suka samu fa to kuma a tsammanin duniya shine za su fi samun na kungiyoyi masu zaman kansu saboda sun fi yawa inda har za a ce misali kungiyoyi masu zaman kansu guda 126 misali
wanda sune wanda suke registered
ma kenan
wanda aka sani
to kin ga ko koda guda 50 ne in suka ce za su yi abin da ya kamata to ina ga za a sami mafita fa sosai amma fa akwai matsala na maganan da shi Diko yayi na fahimci wani abu daya akwai wani zarge-zarge da suke biyo baya irin ta bayan fage zaki ji ana maganan cewa duk kungiyoyi irin wayannan masu zaman kansu idan suka je gari suna daukan ƴan ƙasa ne su yi aiki mafi yawanci na wannan ayyukan sai wani yake cewa to me yasa ba za ku gano mana ko ku bincika mana cewa kila waɗannan abubuwan da ke faruwa din ko dai ɗan gida ne dan da na ɗan gida da ɗan gari akan ci gari ko dai ɗan gida za su suke kwana da wannan abun to kinga wannan wani zargi ne shi ma mai zaman kansa
wallahi kan ni dai abin da ya daure min kai sosai wallahi abin tausayi
abu ne mara daɗi kamar maganar da kika yi ne Safina na maganar cewa sai a fito da mota wani lokaci wasu suna zargin sai a to da mota tana jini a tsanmance mara lafiya ne
amma
sai an waske ne da ko abinci ko magani
ni wani rahoto ma da na gani wannan kungiyar din na Medicine Sans Frontier wai suna cewa sai da suka kasan ba da kiwon lafiya suke amma suka dole suka ba raba abinci saboda sauran kungiyoyin da ya kamata suna yi
sun gaza su raba abinci kin ga mai magani ya koma ba da abinci
haka ne kan to Allah dai ya sauke
to amin kamar yadda muka ce sai a mana hakuri amma ko mai zuwa za a ji cigaban waccan hirar muka faro akan yadda matasa ke yada komai suka ji a social media wato kafofin sadarwar internet yanzu a madadin
Maryam Bashir Bugaji da Safina ta sada sodanki
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya ba da umarnin shirin da injiniya mu ne Vasco Valaris Ibrahim Jarman shine ya hada mu da ku a Facebook live ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka Washington DC si ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa sai mun hada wani sabon shirin ne da gobe in Allah ya kai mu gobe wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dinkin su ba ta share ba